واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد منا قارا غوديا والله سبحانه وتعالى ده يتارى ما أولنا مصلاتي من البركة مصلاتي بابا مالمي الشيخ كبير أحمد الله سبحانه وتعالى يجيكن سيغافة تامسا ana unguwar makarahuta cikin garin Azare wadda yau 20 ga watan Rajab daren 21 kenan ga watan Rajab hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na da shekara 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albaraka wa abun da zamu karanta idan zan iya tunawa daidai muna cikin suratul baqara aya ta farko ta biyu mun shiga ta uku dai bamu karkare ba sai lokaci yayi wanda kai tsaye yanzu insha Allah ta'ala zamu iya tashi a aya ta uku din kai tsaye allazina yu'minuna bil ghaibi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazi bayan ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin wannan alifin da lamun da mimun muka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya barwa kansa sanin abinda yake nufi da su wannan shine zance mafi inganci zalikal kitabu aka ce wancan littafi mun dan yi bayani wancan sati ma'anan zalika Al-kitab yana nufin wannan littafi Al-Qur'ani la raiba fihi babu kokonto a cikinsa ba shakka a cikin Al-Qur'ani kuma shi Al-Qur'ani hudan lil muttaqin shiriya ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah a inda mun dan yi bayanin me taqwa a dai ayoyi da dama ta da kuma falaloli da darajar wanda Allah ta'ala ya azurta shi da taqwa daga nan sai Allah ta'ala ya ci gaba da siffanta waɗannan masu taqwa din yace allazina yu'minuna bil ghaibi sune wayanda suke imani da abin da yake boye a inda muka ce malamai sun yi fasarori da yawa amma dai duk inda muka je muka dawo al imanu bil ghaibi yana komawa zuwa ga imani da Allah subhanahu wataala shi karan kansa imani da malaikunsa imani da manzanninsa imani da littattafansa imani da ranar lahira imani da kaddara mai kyau da mara kyau imani da azabar kabari imani da wuta da aljanna cewa Allah ya halice su a yanzu suna nan da dai sauran duk abin da Allah bai bayyana mana su mun gani ba amma ya bamu labarin sa cikin Qur'ani da hadisi wayannan sune al-ghaibiyat dole musulmi yayi imani da su gaba dai a dunkule alladhina yu'minuna bil ghaibi yana daga cikin siffar masu tsoron Allah wa yuqimuna as-salata sannan ko suna tsaye da sallah wadannan muka tsaya muka ce lalle malamai suka ce idan an ce tsaye da sallah ya sha bamban da yin sallah. Tsaye da sallah na nufin yinta akan lokaci, yinta cikin nutsuwa, tare da kuma kiyaye abubuwan da suke da alaka da sallah din, wanda ina ga lokaci ya ba mu dama in mun dan je karshe ma rage lokacin da zamu dan haska wa'insu abubuwan da suke bukatan gyara. Allah ya taimake mu. Yace walladina yu'minuna alladina yu'minuna bil ghaibi, wani abin da ake iya amfanuwa da shi ko naka ne ko ba naka bane ya zama arziki, ya rage kuma amfanuwa da wannan arzikin a wurin ka ya halatta, ko kuma amfanuwa da wannan arzikin a wajenka bai halatta ba, amma matakar za a amfanu da shi ya zama arziki. Ar-razqu akai fataha bara'un, ya zama masdari na asalin ma'anar kalma din da take nuna amfanuwa da wannan abun. Ar-razqu sai zama razaka yarzuku rizqan, wanda yake azurta wannan kuma shine wane? Shine Allah subhanahu wa ta'ala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wa minas samawati wal ardi, hatta arna, idan an tambaye su ka tambaye su wake azurta ku daga sama da kasa, sai su ce Allah ne subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, lalle Allah shine ar-razzaq wanda yake azurtawa. To da ka arziki na Allah ne subhanahu wa ta'ala, yana kuma bayarwa mu wanda ya ga dama. To idan Allah ya baka sai ya zama kana ciyarwa daga abin da ya baka, to ka cika wani sharadi daga cikin sharudan masu tsoron Allah. Kina kace wa mimma razaqnahum, kuma daga abin da muka azurta su yunfiquna, suna ciyarwa. To anan wani irin ciyarwa ake nufi? Wasu malaman suna ganin cewa ya ke banci zakka, saboda me yasa? Saboda an hada ta da sallah. Kuma mafi yawan ayoyin Alkur'ani za mu ga idan an kawo magana akan sallah za a kawo magana akan zakka, ba a raba su. Haka nan ma a cikin hadisi, idan an yi magana akan sallah za a yi magana akan zakka, ba a raba su. Kai ba ma mu kadai ba, hatta wanda suka gabace mu za ka samu umurnin iri ɗaya ne. Idan an ce mana aqimus salata wa atuz zakata, za ka ji an ce musu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuna zakata. To wannan sallah da zakatun da ba sa rabuwa a cikin Alkur'ani, haka ma a can cikin hadisi wanda mala'ika Jibril ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da musulunci, ya gaya mana musulunci rukunna nan guda biyar, a ciki ya kawo masa tsayi da sallah da ba da zakka. Haka nan can cikin hadisin nan shi ma na buniyal Islam ala khamsin, shi ma an kawo tsayi da sallah, an kawo ba da zakka. Wannan sai ke nuna wa mimma razaqnahum yunfiquna, nan yana nufin zakka kenan. Wayansu kuma sai suka ce a'a, baya nufin zakka, domin wannan da aka ce mimma razaqnahum, daga abin da muka azurta su yunfiquna, suna ciyarwa, ya nuna ba zakka ake nufi ba. Domin idan zakka ne, mafi yawa akan kira zakka ne da sunanta na zakka, aqimus salata wa atuz zakata, wa aqamus salata aqamus salata wa atuz zakata. Idan kuma kaji an kira as-sadaqa, to tana nufin duka biyu, da zakka din da kuma sadaka na lafiya din. Qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, daga ce qud ka karba min amwalihim, daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan, kaga ana nufin zakka ne kenan. Amma daga ce in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara, adan ana nufin sadaka da nafila. Saboda an ce in tubdus sadaqati fani'immahi, idan kun bayyana sadaka kuka fito kuka yi a fili kowa na gani, madalla da abinda kuka yi. Amma wa in tukfuha, inda za ku boye ta, wa tu'tuha al-fuqara, ya zama kun ba da kawai talakawa, da wannan shi yafi. Me muke fahimta anan? Ka'ida na zakka sai ka fito ka ba da mutane mun san kana bayarwa, amma za mu ce maka idan Allah, amma saboda tsamin ikhlasi ka koma kana zakka, duk unguwar ku ba wanda ya san kana bayarwa, wai kai kana ikhlasi? A'a, in an zo ana cewa na ba da zakka, za mu ce baya bayarwa. Kamar yadda sallah duk ikhlasin ka, sai ka zo masallaci mun ganka. Idan da ba ma ganin ka masallaci, me yasa ba ka zuwa? Wallahi ina tsoron riya. Sai a kai, ba haka ake yi ba, ka zo masallaci kai sallah, amma kai don Allah. To haka ma zakka, to cewa da aka yi, idan kun bayyana ba laifi inda za ku koye yafi alkhairi yana nufin zakka ta nafila kenan sadaka ta nafila kenan amma idan aka kawo infaki to zaka ji ana magana ne akan tatawwi ciyarwa wanda yake na nafila wasu malaman suka ce da haka anan da aka ce gumin mar zakanahum yunta kuna yana nufin ciyarwa na nafila to amma inda za mu dauka kuma cewa duka biyo ya shafa da zai fi dacewa ya zama wa min maraza ganahum yantukuna tunda an hada da sallah ya shafi zakka tunda kuma an kawo shi shi kadai da lafazin yantukuna ba da lafazin da ya saba zuwa na zakkan farilla ba sai ya zama kuma an hada ne da zakka na farilla din da kuma wannan zakka da ake yi da sadaka wanda ake bayarwa din duka sun shiga ciki kenan wanda wannan zai fi dacewa to idan ana magana akan sadaka da mutum ke bayarwa wanne ne yafi kowanne lada wanne yafi lada a cikin sadakan da zaka dauka ka bayar wanne ne yafi kowanne lada wanda aka boye a ba ta wannan fuskar nake nufi ba ta fuskar wanda zaka bashi waye wanda in ka bashi kafi kowanne samun lada wanda yake cikin bukata
wanda ya ciyar da ahalinsa
wanda ya ciyar da ahalinsa barakallahu fiikum zan so a ce ka kawo dalili akan haka amma da in ba kawo ma zan ce ka insha Allah na ya hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zo ne bawan Allah ya shigo muka da office sai ya zo kan gaban ina karanta wannan hadisin riwayar Imam Muslim yace dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun tasaddaqta bihi ala ahlika a'zamuha ajran ma tasaddaqta bihi ala ahlik aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace dinare in ce muku kudi kai kudin da ka ciyar don aikin Allah fi sabilillahi da kudin da ka ciyar don a yanta bayi da kudin da ka ciyar wajen ba da sadaka wa miskini da kudin da ka ciyar da iyalanka wanda yafi girman lada a cikin su shine wanda ka ciyar da iyalanka yafi kowanne girman lada in dai ba zakka na farilla bane to a wannan wajen sai mu ce karka zamo inuwan giginya wannan abun da ne a dan rage shi mu da kaman da yana daidai kuma sai aka karka zamo inuwar giginya gidanka suna da bukata ka je kana tagwaninta a waje ladan da zaka samu bai kai wanda ka bayar a gidan naka ba akwai wani hadisi da Sa'ad bin Abi Waqqas yayi haka Sa'ad bin Abi Waqqas yayi rashin lafiya lokacin ya zo Makka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe shi amma a lokacin Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa manzon Allah ya manzon Allah ina da dukiya kuma ban da magaji sai wata yata guda daya shin zan iya raba dukiya na biyu in yi sadaka da rabi me Annabi ya ce masa yace a ai zan iya raba dukiya na uku dan dauka shi biyu in yi sadaka in bar daya yace a yace zan iya rabawa biyu in yi sadaka da rabi in bar mata daya Annabi ya ce a zan iya rabawa uku in yi sadaka da daya in bar mata biyu Annabi ya ce daya bisa uku wanta ka shi ma fa yana da yawa fa daga nan dai sai Annabi ya bar shi haka daga nan sai Annabi yake nuna masa cewa ba za ka rayu ba ka ciyar da wani ciyarwa face an baka lada akai hadda lomar da za ka sanya a bakin matanka in ka yi shi Allah zai baka lada ka yi don neman yardan Allah to kar ka yadda kai ce fa ne ba tunan baka tunanin lada a ciki kai ba washe na ce ci da kai ba kokari bane kokari ne kar ka yadda kai ce fa ne baka tsammanin lada duk lokacin da ka siyo shinkafa ka siyo masara ka siyo gero ka siyo tumatir ka ji a jikinka na kawo ne don in samu lada to ba ciyarwan da ya kai shi lada kuma dan Allah kake khairukum li ahlihi mafiyari a wajen iyalansa sai ce ni kuma na fi ku alheri a wajen iyalaina to lalle matakar gida ana bukata to a fara share hawaye wa mutanen gida tukunna kafin a fita waje wannan yana da matakar muhimmanci mu bashi kulawa da fatan Allah ta'ala ya taimake mu idan har ta kama kuma akwai rara zaka fita da shi waje amma ba za ka dauki dukiyanka kuma gaba ɗaya ka bayar ba saboda me yasa saboda an ce wa mimma razaqanahum kuma daga abin da muka azurta su yunfiquna suna ciyarwa kaga ba duka ba kenan kamar wata aya ma tace wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul la afwa suna tambayan ka menene za su ciyar an saukar da ayoyi ana ta kwadaitarwa akan ciyarwa to menene za su ciyar saka ce qul la afwa ka ce musu saura abin da ya rage excess rara shi za ku ciyar da shi ba wanda gida ke bukata ba. To amma sai suka ce kuma idan ka dubi wani waje a cikin Alkur'ani zaka ga Allah ta'ala ya yaba wa ƴansu mutane saboda su kuma sun hana iyalansu suka bada wa ƴansu kuma hakan ya zama musu yabo a wurin Allah ta'ala. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bako shi kansa bai da abin da zai karbi bakon nasa sai ya tambaya a cikin sahabbai waye zai karbi wannan bakuncin wannan bakon nawa sai wani sahabi ya ce gani ya manzon Allah sai ya karbe shi to shi ma bai san gidan da akwai ko babu ba amma dai sai ya dauki mata ai ya dauki bako ya tafi da shi yana zuwa gida ya tambaye matarsa akwai wani abu tace to gashi nan dai dan kadan ne wanda bai wuce ma yara su ci ba yace to gashi kuma nazo da bako daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi kenan shikenan aka shirya dai kawai ai hakuri a lallabi yara su kuma su hakura su ma ba za su ci ba hakan kuma aka yi ta lallabi yara suka yi bacci ta dauko abinci ta kawo musu aka ce batun da suke amfani da ita a lokacin irin a ci falfal ake cewa ko kamar kendir din nan yana cikin kamar za su ci sai aka kashe butula din da gangan sai ya zama wana kai hannu na kai baki na kai hannu na kai baki ba tare da ya dauko abincin ya kai bakin ba domin idan bakon ya gane baya ci shi ma ba zai ci ba to ya aka yi shi yanzu ya hakura kenan ya barwa bakon manzon Allah ya ci wannan abin da yayi ya hana kansa ya hana iyalansa don bakon manzon Allah ya ci ai gari na wayewa kafin yazo Allah ya saukar da aya yana yabonsa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifitawa akan kawunan su koda suna da bukata kaga Allah ya yabe shi amma a can kuma sai aka ce mene wa yasalunaka ma za yunfiquna qulil afwa suna tambayan ka menene za su ciyar kace saura abin da ya rage idan kun yi da wayniyar ku shine abin da za ku ciyar to ya kenan kuma anan sai suka ce mutane kashi kashi ne akwai wanda zai iya daukan abin da ke hannunsa gaba daya ya bayar amma idan an jima an yi fito waje ya zauna kuma ya rinka korafi kenan in an jima shi ma in ba sa'a ba zai je wajen Alhaji Wani yana roƙon wallahi yau na tashi gaba daya da naira 1000 ne ko shinkafa kwano daya wani yazo yafi ni bukata dole na dauka na bashi yanzu wallahi iyalan ni ma suna jin yunwa kaga bayarwa ba ta rana ba kenan to irin wannan mutumin ya bayar ya hana gidansa laifi ne amma akwai wanda zai iya dauka ya bayar cikin nutsuwa da kwanciyar hankali bukatar iyalan kuma bai kai na wancan din ba rashin samun wannan din ba zai tagayyara da rayuwarsu ba kuma in ya fito ba wanda zai san an yi to irin wannan mutumin shi ya fifita wani akan kansan shi kuma daraja ne da daukaka a wajensa an gane ko to shine wa yasalunaka ma za yunfiquna qulil afwa wanda yake da rara ya bayar shi kuma wancan wanda wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanda ya san cewa idan ya bayar din korafi ba zai biyo baya ba to wajen infaki ayi kokari idan an bayar dan Allah ba bukata a zo kuma na abinda Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kar a zo kuma ana gorantawa ko ana cutarwa ka bashi riga yasa kana fitowa kai ikon Allah rigan nan ta make wallahi ai da tuntune ma na baka da na san haka ai ko ka je gefe kana zama kai wallahi hulun na ashe ban san za ta yi kyau ba wani haka ba ai da tuntune ma ai a to dai mu ai sai an hada musu kawai ka zo kana ga mutane to me kai kenan ka bata abin da kai halata fa mazalhu ka masal safwanin alaihi turabun asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu mun gane wannan ayo safwan irin fa'a dutse din nan alaihi turabun akwai kasa aka ruwan sama ya buge shi me zai faru fatashi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba abin da za su samu kuma an yi asara saboda me yasa an yi gori ko kuma an zo an ci mutunci an bata da abin da aka yi to in ka bayar din nan in so samu kai kokari ka kame kawai kai kokari ka kame in zaka fada sai dai ka fada a babin kwadaitarwa wallahi wani abokinmu ko wani makwabcinmu nan fa ina ga akwai matsala fa yanzu na je gidansa kusan na samu gaskiya wallahi da kirma dai sai na je na kawo musu kwanon gero da suka saba ban karyawa har wajen azhar kana faɗa mu wannan shi kuma ka sanna da ƙarfi kuma da zuciyar da in ka faɗa shi kuma zai iya kai musu kwano biyu ko kwano biyar ka faɗa don ka karfafa shi don nuna halin da suke ciki wannan ba zai zama akwai matsala ba amma faɗa don gorantawa ko tallata shi wannan ba daidai bane yana iya sa mutun ya zama ya rasa ladansa saboda haka wamin ma razaqnahum yunfiquna mu dauke shi a matsayin zakka na dole da kuma sadaka wanda yake ba na dole ba amma lalle wanda yafi lada gaba daya shine na iyalai kamar yadda kuma zakka na dole shi ma dole ne a cire shi saboda rashin cirewan yana iya sa mutum bala'i ranar alkiyama alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum sai a ce mene hada ma kanastum li anfusikum ko fadhuqu ma kuntum taknizun hada yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam za zo a dora su akan cikin jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum ada uku kamar mu ce ka samu karfin da ya zafi kana man lalas na ce lalas ko to aka bada ka musu lalas da wannan mutane sai ya ce hada ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka boye wa kawunan ku kun ki ku bayar fi sabilillah da ka fadhuku ma kuntum taknizuna abinda ku kasance da kuna boyewa na taska kun ki ku ba da zakatin ku dandana daga wannan zakatin to da ka yana da matukar muhimmanci in dai Allah ya ba mutum abinda zai cire zakka lalle kare ya wasa wajen bayarwa haƙi ne na mutane ya ba su kayan su in ka ba da mutum kuma ka taimaki kanka ne lalle ka taimake shi amma ka taimaki kanka kamar yadda hakan kuma na ƙara dankon zumunci matuƙa ƙwarai da gaske wasu lokuta to don da ina ga tsarin karatun Najeriya ai ko tauhidi ake yi wataran sai an ma tambaya akan fiqihu ko balai bi sallah da zakkan nan mu dan shiga fiqihun kadan abubuwan da ake ba da zakka guda nawa ne abubuwa ne guda uku ko guda hudu na farko dabbobin ni'ima na biyu amfanin gona na uku zinare da azurfa ko abin da ke tsayuwa a madadin su idan aka ce ana bayarwa a dabbobin ni'ima su ne guda hudu raƙuma shanu awakai tumakai mazan su da matan su sun shiga ciki da zaran Allah ya mallaka ma wayannan kawai sai ka bada zakka akwai yanayin adadin da sai sun kai kafin ka bada zakka idan raƙuma ne sai sun kai guda biyar to a guda biyar din nan kuma zaka dauki akuya ne guda ɗaya sai ka bayar zakkan kenan idan sun kai guda goma zaka bada awakai guda biyu idan sun kai guda sha biyar zaka bada awakai guda uku idan sun kai guda ashirin zaka bada awakai guda hudu idan sun kai ashirin da biyar kuma to a lokacin ne zaka fara cirewa daga cikin raƙuma ɗin anan ma shari'a ta faɗi irin wanda zaka cire amma dai nan ba mamaki da wannan raƙuman da har za mu kai ga wannan abin nan ne idan kuma shanu ne sun kai guda talatin to zaka cire dan maraki idan sun kai guda arba'in shi ma zaka cire wanda ya fi shi wannan mai shekara ɗaya ya shiga na biyu wannan kuma arba'in mai shekara biyu ya shiga na uku idan kuma awakai ne zaka cire a cikin guda arba'in in sun kai guda arba'in zaka cire guda ɗaya da awakai da tumakai suna iya zama ɗaya kana da awakai guda ashirin tumakai guda ashirin zaka haɗa ka cire guda ɗaya haka lissafin zai ci gaba da tafiya sai ya je ɗari da ashirin da zaran ya haura ɗari da ashirin da ɗaya to zaka cire guda biyu sai ya kai ɗari da casa'in da tara ɗari biyu da zaran ya haura ɗari biyu ko da guda ɗaya ne zaka cire guda uku awakai da tumakai sannan sai amfanin gona amfanin gona ko dai ka shayar da shi da bayi da inji ko ma da menene ko kuma dai Allah ya shayar ma shi da ruwan sama ko irin wanda kawai sanyin kogi haka yake ma samu har Allah ya sa ya nuna to idan sanyin kogi ne har ya nuna baka yi ɗawainiya ba ko ruwan sama ne baka yi ɗawainiya ba to idan ya kai kwando biyar za ka cire 10% na ce 10% saboda wani dalili da zan zo in faɗa daga baya idan ya zama kuma kamar da wainiya na bayi to shi kuma zaka cire idan muka dauki wancan na farko tukunna duka sai ya kai nisabi nisabin nan kuma shine kwando biyar a cikin hadisi haka yazo suka ce kowane kwando daya yana iya yin sa'i 60 sa'i irin wanda ake zakan fit da kai da shi din nan kowane kwando daya na kaiwa sa'i 60 to idan aka samu kwando biyar shine nisabin zakka na amfanin gona to sa'i 60 sau biyar zai bada sa'i nawa sa'i 300 to idan amfanin gona ya kai sa'i 300 ya kai zakka to in na damina ne zaka kasa kashi 10 sai ka bada kashi 1 kaga kenan buhu 10 zaka bada buhu 1 buhu 20 zaka bada buhu 2 idan buhu 18 ne ba to anan ne abin da yasa nace 10% baka ci bonus ba wannan 10 ka cire mar daya 5 ka cire mar rabi saura ukun su ma sai an gwada su kowane kwano 10 za a cire daya kowane kwano 10 za a cire daya wanda wannan kuma ya sha bamban a can wajen magana akan dabbobi amma kafin nan mu je idan kuma ya zama kayi bayi ka sha wahala kafin amfanin ya nuna ta hanyar bayi, to a wannan yanayin shi kuma zaka cire 1/20. Idan ya kai kwando 5 shine sa'i 60, to zaka cire shi kuma 1/20. Kamar wancan idan zaka cire buhu daya a cikin kwano 10, to shi kuma wannan a cikin kwano 10 nan rabin kwano zaka cire. Kamar kenan buhu 10 rabin buhu zaka cire, sai ya kai buhu 20 kafin ka cire buhu daya. Kun gane bambancin su? To yana iya yiwa kuma ka fara da bayi, ruwan sama ya ƙara sama, ta iya yiwa kuma ka fara da ruwan sama da ƙarshe sai da ka dora da bayi, anan ya za a yi? Malamai suna da maganganu guda 2. Na farko suna ganin karin jayar da abin da ya firin jaye. Idan shayar wanda ruwan sama ya yi ya fi yawa, to za ka bayar da irin bayar wanda ake wa ruwan sama 10%. Idan kuma abinda za ka, idan kuma wahala da ɗawainiyar da ka yi ya fi yawa, to za ka bayar irin na rani sai zama 5% kenan ko? Wasu kuma wannan fatawa guda ɗaya kenan. Wasu kuma suka ce a'a, a haɗu a tsakiya. Ruwan sama ya shayar maka, sannan kuma kai ma ka shayar da wahala. Ba za ka ba da 10% ba, ba kuma za ka ba da 5% ba, a haɗu a tsakiya. Ina za a haɗu kenan? 7.5, sai ka ba da 7.5%. Ina ga wannan duk wanda mutum ya ɗauka ba zai zama akwai matsala ba insha Allah. Idan ka noma shinkafa, ka ɗau shinkafa ka ba da mutane. Na ɗan abin nan ɗin wannan saboda nan ana yawan noman shinkafa. Mafi yawan alhazayen birnin da suke noman shinkafan kuma ana rashin dace ba a je Islamiya ba, sai ya kare ya je ya noma shinkafa ga zakka buhu 10, sai a hada a sayar, sai ya zo na rabawa mutane 5,500, 10,000. Maybe shi ya hada shinkafan ma ya kai gidan gyaran shinkafansa. A hakan kuma yana jin a jikinsa ya taimake su, yana tinkaho. Ba kudi aka ce ka basu ba, shinkafar da ka noma ita zaka basu, masarar da ka noma ita zaka basu, geran da ka noma shi zaka basu, ba maganan ka sayar ka ce wai zaka basu kudin. To ai yanzu wani in ka ce zaka bashi ma kudi, kuma idan bangaren kudi ne ma ana haka, ya kamata ka bashi kudi zakka, ka ji a jikinka zaka iya bashi 2,200. To ai matsalan yanzu wani kana bashi 2,200 nan sai ce zai je ya kara aure, bari in bashi abinci, farin ajiye da rika bashi kaza kaza kaza, ka bashi je a wurin mana ina ruwanka, damuwarsa daban naka daban. Allah dai ya ce ka bashi, Allah dai ya ce ka bashi. In ka bayar kuma ka sauke nauyi wa kanka, me zai yi da kudin? Wannan ba damuwanka bane, shari'a ba ta dora ma wannan ba. Idan kai alakar ka da shi ta kai ka kira shi ka bashi shawari, wannan wani abu ne daban. Amma wai ka ji a jikinka zan canza mar abun don in na bashi kaza zai yi kaza, wannan ba daidai bane. Tunani ne kawai da kake yi da hankalinka, kuma ba haka shari'a ta tsara maka ba. Ka dauki abin da zaka cire zakkan ka bashi, in kudi ka bashi kudi, in dabbobi ka bashi dabbobi, idan kuma amfanin gona ne ka bashi amfanin gona. Daga nan sai mu ce kuma bambancin zakkan amfanin gona da zakkan dabbobi, akwai abin da ke zuwa a tsakani mai suna rara. Muka ce idan aka samu raƙuma guda 5 za a cire akuya guda 1, idan sun kai 10 za a cire awaki 2, to idan kuma suka kai guda 9 fa, wannan hudun sun zama bonus, ba zakka a kansu. Idan suka kai 14 hudun kayin su ma bonus, 13 ukun kayin bonus, 12 biyun bonus ne, 11 ɗayan bonus ne, inda za su kai 15 shine za a cire awaki 3. To ku ci gaba da lissafin haka. Shanu guda nawa? 30, za a ba zakkan dan marigi guda 1. Idan sun kai 40 ma, shi ma dan marigi amma wanda yafi wancan da shekara 1, to sai ya zama guda 39 ne. Wancan dan marigi farkon shi zaka cire, wannan taran su rara ne kawai. Idan 45 ne, su duk rara ne, wannan abin da ya doro a kai. Sai sun kai 32 kuma, sai a cire irin wayannan yan murgadin guda 2. To amma idan amfanin gona ne kuma, ko da kwano 1 ne ya doro akan buhu 10, sai ka kasa wannan kwano 1 gida 10, ka dauka kashi 9 naka ne, 1 ba naka bane zakka ne. An gane bambancin su? To Allah ya sa mu dace. Sannan ana bayarwa a ran da abin ya shiga hannunka. Wa kulu washrabu menene wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku bada zakkansa a ranar da kuka yi girbi. Karka ce za ka bari sai wata rana, ta iya yiwuwa kafin ranar a samu matsala. Idan an samu matsala, malamun fiqh suka ce kuma abin ya dawo kanka, sai ka biya. Gobara ta cinye ko barayi sun ɗebe ko kaza yayi kaza, baka bayar ba ka bata lokaci, sai ka biya. Akwai da yawa na'am, ko mutun ya mutu baya cikin kaga za su zo ce za su raba gado irin yaran yanzu. Wasu lokuta mutane sukan yi tambaya wai cewa mutum yayi noma da damana zai bada zakka, to da kaka asai ya zama kuma mutane suna cikin walwala, yana da wasu ƴan uwa da yake so ya basu zakka. In ya basu a yanzu za su lalata, kuma cikin damana za su shiga damuwa. Fare ya dan yi da zabin musu, sai Allah ya kai mu damana lokacin tsanani sai ya basu. Haka tunani ne mai kyau.
to amma bai da goyon bayan dalili kuma na shari'a don haka ya zama bai da kyau ka bashi a ranar abin da yaje ya ga dama ofansa kai dai kamar yadda nace alakar ku da shi idan akwai bukatun ka bashi shawari kana iya bashi shawari in ya dauka wansa in bai dauka ba shi ka bar shi a matsayin ofansa ka sauke dai abin da Allah subhanahu wataala ya dora maka amma kar ka canza ka bashi kai abin da ka ga dama sannan sai kuma wani shawari da malamai yawanci ke bayarwa ba wai abu ne wanda yake dole sai kai haka abin ya karbu ba amma da yawan malamai suna bada shawarin inda zaka zo bada zakka ka bada mutum wani abu mai kauri wanda zai tsaya da kafansa yafi kararraba shi yadda mutane ba za su amfana sosai ba to duk da cewa abin shi ma yana gana da alaka da yanayi hala yanzu idan ka zo zaka cire zakkan naira miliyan 1 ita ce zakka miliyan 1 daga kasa ka bada mutum 1 ai mutum 2 500 daga kasa 5 ka bada 200 daga kasa 10 ka bada mutum 10 100 daga kasa ka bada mutum 20 50 daga kasa 20 a yanzu wanne ne kake ga zai fi amfanarwa a yanzu halin da muke ciki wanne zai fi amfanarwa 20 ko to kaga abin da alaka da lokaci da kuma yanayin mutane halin da suke ciki amma da ana dan wadacin ma miskinan ba su da yawa sai ka nemo can da cancan ga wani wani kuma ka san shi cewa dan kasuwa ne amma jari ya karye idan ka bashi wannan Allah ya taimaka zuwa budi shi ma ya tsallaka kaga irin su zaka nemo ka ba su a lokacin kamar yadda kuma yana da matukar muhimmanci wajen bayarwa din lalle idan an bada wanda zai mawwala shi ya zama ya karun yafi wanda lokaci guda zai lalata ba ta hanyar da ta dace ba amma duk da haka in shi ma mabukaci ne kuma naka ne ba laifi kana iya bashi wannan zakka na amfanin gona muka ce sai kuma zakka na dabbobi ko to shi kuma zakka na amfanin gona ana bada shi randa amfanin gona ya sauka ranan girbi ko to amma zakka na dabbobi sai sun shekara zakka na kudi sai sun shekara yau ka mallaki nisabi na zakka a lissafin zamanin manzon Allah dirhami 200 sallallahu alaihi wasallam ko kuma dinari 20 shine ake bada zakka ina ganin zai kai 4.1 abu miliyan ko miliyan 4,000 dan wani abu akai to idan ka zo ina wake ya kai 5 ma ko yawwa rake naira ta mu kullun tana abun nan to ya kai miliyan 5 da wani abu aka ce to idan ka zo me ne ne zaka bayar a ciki 1/40 amma idan yau ka samu kudin miliyan 5 din nan da wani abu a yau zaka bayar kamar wancan a ci gaba da hidimanka in zaka yi aure kai aure in zaka sayi mota ka sayi mota in zaka gina gida ka gina gida in zaka yi kasuwa ka yi kasuwa in Allah ya ga dama ya bar maka ka rike daddin kawai daddin na dawowa kudin nan sun kai nisabin zakka na wannan rana din to ya hau kanka dole idan kuma an samu aka sai sun salwanta shikenan ba komai akan ka to amma da nace muku date ana magana hijira Allah bai san maka wani lissafin January February a wajen shari'a ba al-muharram safar idan ka hada lissafin al-muharram safar ana samun 29 ana samun 30 shi kuma wancan fa 30 31 29 guda daya ko da takwas idan ka zo ka hada a shekara zaka samu kusan kwana 15 wanda ba su idan kai lissafi da shekarun boko sai ya zamo kana ganin yau ne ya kamata ka cire ai kana ganin he sati biyu nan gaba ka cire sai baka cire ba sai Allah ya dauki rayuwanka a yau a hijira kalanda kuma ka cika yau din da baka cire din baka mutu a rabin ka wannan bashin kaga matsala ce ba magana in ana maganan kwanan wata duk wani abin da zaka yi na shari'a ba maganan January February ana magana kan al-muharram safar saboda haka idan ka daje kwanan wata shekara tana zagayowa to a lokacin inda yayi wannan kudi ya kai zakka a lokacin zaka bayar a bangaren zakkan kudi sai zamo kai dan kasuwa ne kasuwancinka kana sayan gidaje kana sayan filaye kana sayan motoci kana sayan kaza kana sayan kaza ko kai mai shago ne ko dabbobi ko wani abu sai ranar zakka ta zo gaba ɗaya kuɗin da ke hannunka naira 200,000 to amma da ka lissafa filinka a makara huta gidanka a unguwar ɗan kawo kazanka a waje kaza in ka haɗa sun kai wannan miliyan kaza na zakka din nan to fa za ka cire zakka a ciki har da lissafin su to amma kai ba ɗan kasuwa ba ne kawai ka samu kuɗi sai ka sayi gida ka jefar ka samu kudi sai ka sayi fili ka jefar to idan ka zo cire zakka ba za ka yi lissafi da waɗannan kayan da ka jefar a matsayin kadara din ba an gane bambancin idan kai dan kasuwa ne har da kayan shago za ka yi lissafi har da bashin da kake bi sai dai wasu suna bambantawa tsakanin bashin da kake tsammanin za a biya ka da bashin da kake ga ba a biya ka ba wanda kake tabbacin za a biya ka yana cikin lissafin zakka in ya zo sauran naka ne ka cire masa wanda ba za a biya ka ba a je shi a gefe zaka cire wanda kake da tabbas wancan din idan an biya akwai bashi akan su sai ka cire in ba biya ba kuma aje a hado a can da wanda bai biya din ba an dan gane wayannan idan ya zama kai mutumin karkara ne kana da shanun huda kana da shanu kuma a shinge wanda kake kiwo to ana cire zakka ne a shanun da suke zuwa kiwo wayannan wanda kake huda da su ba sa cikin lissafi idan kai alhajin birni ne kana da motocinka na kasuwa ga wasu kuma a gida wannan na hawanka ne to na kasuwa suna cikin lissafi amma na hawa ba sa cikin lissafi an gane to haka dai a dan takaice wannan ba zai wuce haskawa ba malamin fikihi idan suka zo su za su yi bayani dalla-dalla game da abin da ya shafi zakka duk da akwai rikici sosai akan abin da ya shafi zakkan kuɗi za a bayar ko ba za a bayar ba amma dai kawai muka ce duk abin da zai zauna a madadin zinare da azurfa za a bayar idan ka tafi zuwa ga wannan samanin hatta su hatsi suka za zaka samu wani zai iya ce ma ba za a bayar ba amma dai zantuttuka ne wayanda gaskiya ba su da abin nan idan an dubi makasir na shari'a din dai za a bayar sai dai kuma sabanin malaman mazhaba akan cewa amfanin gona wani iri ne ake bayarwa sai mu dauki malikiya kawai mu wuce wajen malaman fiqh kuma sun zo su ƙara sharhi malikiya suka ce zaka bayar a cikin abin da yake zama abincin gari sannan kuma ana iya ajiye shi bai bace ba abinci kuma ana ajiye shi bai bace ba to kuma ana iya auna shi nauyi to wannan shine ake bayar zakka irin su hatsi din irin su shinkafa irin su gyada irin su riɗi irin su wake irin su kaza da irin wayannan abubuwa amma akwai abubuwa kuma da ake kiran su kamar kayan marmari irin su tumatur irin su dankali dai wayannan albukul su kuma wayannan irin su alayyahu wacan kayan marmari irin wayannan da sauran su tattasai attarugu suka ce ba a cire musu zakka irin su wayannan bukul ne irin su doya irin su dankali da sauran su suma ba a cire wa me yasa suka ce zamanin manzon Allah tabbas mun samu ana irin wayannan noma din a wasu wajeje amma annabi bai ce ku karbo zakka a cikin su ba shikenan magana ta kare an daga kafa kenan to da kai da an zo zakka amfanin gona dabbobin ni'ima da kuma to wajen dabbobi wani lokaci duk da mu ba makiyayen ne sosai ba ina ga wannan shi ma ba matsala muna iya abin nan amma dai a dan takaice kawai koda ta kama kun hada da wani kuna kiwo tare to hadawa din iri-iri ne za ku iya hadawa duka nan shingen naku ne tare ba za a ware ga naka ga nasa ba naku ne tare halakun hada jari kun siya kuma kun ci gaba da yi suna ta hayyafa sun kai zakka to kaga za ku ci gaba da ba da zakka a yanda suke a tsarin su ta iya yiwa kuma ya zo da nasa guda goma ka zo da naka guda 20 kun hada tafiya ta yi tafiyan da ka san naka ya san nasa to idan aka zo karshe wajen cire zakka kowa na lissafin nasa ne idan duka ba su kai ba naka bai kai ba nasa bai kai ba kaga ba matsala kenan to amma dan adam fa da wayo sai da annabi ya ja layi ta iya yiwa kun hada kuna tafiya tare sai lokacin zakka ya ku sai ka ce wani muraba kun gane sirrin da ke ciki guda 40 ne idan an ce za a ba suna hade za a cire zakkan daya amma aka raba na dauki 20 din ka dauki 20 din ka ba wanda zai bayar dan adam zai aika shi yasa annabi ya ce ba a rabawa tsakanin wanda suke hade kuma ba a hadawa tsakanin wanda suke rabe ta ina hadawa tsakanin wanda suke rabe kuma zai iya zuwa idan kana da awakai guda 150 zaka ba da zakkan guda nawa a cikin su nawa la bikin nawa guda nawa guda biyu to sai ka ce to yanzu idan haka ne guda biyu me zai hana kai kana da 40 zaka cire daya ni ina da wannan zan cire biyu sun zama uku 150 kuma ga 40 ya zama 190 mu hada su duka sun zama 190 guda biyu za mu cire still an samu raran daya to annabi duk ya ja layi ba a irin wannan ba a na to dan adam yana iya aikata haka saboda son dukiya din to dai ina ga dan wannan dai ya zama haskakawa da fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu zaka idan Allah ya baka dukiyar da zaka cire zakka ka bayar sai dai kamar wata ka'ida kuma tana da wuya masu gudi suna da wayo ba wata ran wani bawan Allah yanzu mai kudi ko wanda ya riga ya yi niyyar sai ya yi laifi karkaza ta bayan sauraron malamai ran da ya jiro point guda ɗaya wanda zai goyi bayan abin da yake kai in za a shekara 10 yana jin wasu wanda suke disqualifying din wannan abin da aka faɗa akan wancan din yake har yanzu wani bawan Allah ya samu kuɗi sosai ba laifi ya samu kuɗi to amma sai ake ce masa wane ya kamata ka je aikin hajji kai kusa kai ritaya kuma ga kuɗin nan kana samu an kai ya ce wane kenan kowane kuɗi ne ake zuwa maka da su ya mai amsa eh ko a'a ko wasu kuɗaɗe ne ake zuwa maka da su wala bai je din ba amma na san lokacin da ya samu daman da in zai kai mutane 10 ma zai iya kai su amma dai bai je din ba amma dai abin da ya faɗa bayan an bashi shawari yace ba ko wasu kudi ne ake zuwa maka da su ba to hatta fa irin zakkan akwai wancan ka'ida inna Allah ta'ala la yaqbalu illa ka zo kai ta gina masallacin ka za mu karba mu ce Allah ya saka da alheri ka zo kai ta kazanka amma wallahi Allah ba zai karba ba jama'a mu fahimci wata ka'ida guda na Allah subhanahu wata'ala farin mana kutance da duniya idan aka ce an baka medicine an surgery a university da yarjejeniyan zaka kawo kana da English and mathematics physics chemistry biology an baka medicine an surgery sai ka zo ka shiga shekara daya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar kai kusan karewa sai aka zo aka samu ashe biology ka nan na ƙarya ne ba na gaskiya ba wallahi muka zo screening zamu kore ka kuma ka koru haka ne ba inda zaka kai ƙara a karba ka koru sunanka korarre ka tafi da tafiyar ka kun ga dare wannan idan Allah ya bada tsari na shari'a yace ga yadda za a yi in kai ka dace in baka yi ba ko kadi ko kaso tsarin Allah nan shine zarcacce in ka yadda da wancan wannan yafi dacewa da ka yadda da shi kar ka taba tunanin zaka yi wayo wa Allah in Allah ya ce bazan karba ba to yanzu mun je mun wawuro mun zo mun dan gina masallaci za mu yi sallah mun tona rijiya kun tona rijiya za mu sha ruwa kun yi kaza duk za mu karba amma fa kar kai tunanin lada duk wanda ya baka fata wallada a cikin wannan wallahi ya yaudare ka inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa kai an kai matakin da annabi ya bada labarin mutumin nan wanda ya daga hannu sama yana addu'a kuma gashi nan ash'as akbara duk hali na fa mai yujibul mutarra idza da'ahu ya cika su amma wa mat'amuhu haramun abincin sa haram ko wa mashrabuhu haramun abin shan sa haram ko wa malbasuhu haramun abin tufafin sa haramun kai tunna karami an raine shi da haramun ne aka ce fa anna yustajabu lahu tayaya ma tayaya za a karba kana da 2 credit kace zaka zo medicine kai wani ai da ma kai ganganci ai to ai da na zata result ina zai kiyo ne sai muka danyi kaza kaza to amma ai yanzu ga abin da ya ja maka to fa ka riga aunawa akan ma'auni irin wayannan Allah ta'ala ya samu dace saura ya kai miji na na minti 20 minti biyu eh a wani awa din saura miji na sha da ba to ina ga kafin mu wuce wannan idan muka koma abin da ya shafi sallah idan muka koma abin eh ku kuna lissafin lokacin shiga sallah ne shi kuma na lissafin kawai muna yin karatun awa daya ne almuhim ba da muwa da insha Allah abin da nake so in ce shine kamar yadda muka dan shiga can zakka din nace haka tsarin karatun mu Najeriya yake sallah idan muka zo wajen sallah ka'ida a wajen mu sallo kama ra'aytumuni wannan akai muka tsaya kawai kai sallah yadda kaga annabi na sallah to akwai abubuwa da yawa da hatta mu din wani lokaci muna dan kuskure su wanda nake ganin yana da muhimmanci ya zama mun dan jawo hankalin mu akai na farko tun daga wajen sahu idan muka zo tsayuwa wajen sahu ana bukatan kafafuwar mutum su zama sun yi haka sun tsaya kuna kallo na kafafuwa ya zama suna kallon gabar gaba daya kar ka tsaya ka bude kafafu ka ware su ya zama ka tsaya tsayuwa na kallon alqibla wani lokaci mukan takura sai ga mutum ya tsaya kamar na kallon gabar amma yayi haka yana faruwa ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama daidaita sahun ya koma zai yi kabbara sai ya hango wani badiyan sadruhu kirjin sa ya irin haka din annabi sai ya ce ibadallah la tasawwanna subuhakum aw la yukhalifanna Allah baina wajhikum ya ku bayin Allah ko ku daidaita sahun ku ko Allah ya saba tsakanin fuskokin ku don haka ana bukatan tsayuwa straight ku kalli alqibla gaba dayan ku kallon alqibla da dukkan duk wani abin da kake kafadunka yatsun kafafuwa komai naka ya zama ka fuskanci alqibla Allahu akbar hannayenka su kai sai tunkunne ko sai tunkafada a lokacin da kake daga su kar ka zo ka dauki abin kaman gayu Allahu akbar baka da ladan wannan daga hannu ba haka annabi yayi ba baka yi koyarwa Allahu akbar sai ka kai hannun sai tunkafada ko sai tunkunnuwa hado manki baihi ko kuma uznaihi haka yazo a cikin sunna sannan lokacin da kuma za a yi karatu dan Allah mutum ya taimaki kansa ya karatu nan cikin nutsuwa kai karatun nan kaman kana gaban alƙalin musabaka wannan na duniya ne kar a wayi gari dan musabaka ya je na nutsuwa kar a kada masa danja kai kuma ka je sallah kana alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik ina zaka je sai kai sallah ka kare cikin minti daya kai raka'a daya an yi sauri da yawa. Idan liman na sallah ya ja ku minti biyu a kowace raka'a, ana zuwa raka'ar karshe liman ya gama ya barka, kafin wani ya gama subhanallah guda 11 daya, kai har ka gama raka'a guda ka yi addu'a kafin ina zaka je, kai karatu mai kyau. Idanuwanka kai tsaye su rika kallon inda zaka kafa goshinka, idan zaka dora hannu a kirji haka zaka dora, shi ma ba gayu bane, karka zo kai haka, karka zo kai haka, ai akwai sabanin malamai, ba wani sabanin malamai, manzon Allah bai haka ba, karka zo kai haka, a'a haka ana kama nan ne wuyan hannu, ka rike sai ka dora akan kirji, ko kuma ka dora shi akan kirji haka, akan kirji ba a dorawa kasance bi Ali bin Abi Talib yayi kaza yayi kaza, duk ba nan muke ba, muna magana akan babban Ali bin Abi Talib ne. Daga nan kuma sai ka je zuwa ga ruku'u. Ina ga ko jiya wani ya kira ni yana ina ne da ya can kudu, sai ya ce shi suna sallah da liman, amma kuma limamin idan ya zo kama gwiwa sai ya kama sangalalin sa, yaya zai iya ci gaba da yin sallah? Saboda kaga ba haka annabi ba, kai hatta yadda zaka yi yatsun ma wallahi sai da aka ce karkai haka, ka baje su sai ka samu gwiwanka sai ka danna gwiwar. Ko wani dan kara fitowa can? Lokacin da zaka yi ruku'u ya zama gwiwar haka zaka danna su, karkai haka ba daidai bane wannan, ya zama an danna su sosai haka, kuma an baje yatsun, kafafu suna kallon alkibla, idonka yana kallon inda zaka sa goshinka. Karka je wajen ruku'u ka takura sosai kai haka, saboda tsaban tsoron Allah, ustaz ba karatu ba a haka, kar kuma ka je saboda tsaban gafla kana sauri kana haka kana doro kana kaza, kai haka baya daidaita ta hanyar da inda za a dora wani abu zai iya zama a wajen, sannan kuma kana kallon inda zaka sa goshinka. Lokacin da ka taso sami Allahu liman hamida, sai ka koma ka ji ko ina ya koma daidai, kasusuwan nan sun koma yadda ya kamata, sannan sai ka gurfana ka ji rabbana wa lakal hamdu. Wajen sujuda kuma yatsunka yanzu kuma baka ware su ba, zaka yi haka da su, su kalli alkibla, sai ka sa su a saitin kunnuwa ko kuma saitin kafada, kar ka miƙe baya sosai, shi ma idan ustazu ba karatu zaka ga yayi haka ba daidai bane. Akwai lokacin da kuma zaka ga wani shi kuma yayi haka ya takura kansa, duk wannan ba su jira bane, ana bukatan kai haka tsaka tsaki. A lokacin da zaka yi sujada goshinka ya taba kasa, hannayenka biyu su taba kasa, gwiwanka guda biyu, goshi da hanci duka haka ɗaya kenan, biyu uku hudu biyar, sai waɗannan dugadugan kafafuwan su ma su taba kasa duka, kar kayi sujada kana lilo kuma da kafafuwa, waɗannan gabobi guda bakwai annabi ya ce an umurce shi da yin sujada a kansu. Lokacin da kai sujada ka taso ka tabbatar ka koma ko ina ya zauna yadda ya kamata, akwai addu'o'i da ake yi wayannan duk an san su ina gaba mu da matsala akan su, to sannan idan ka zo zaka tashi kana da dama ka yi dalatul istiraha, in ka zo miƙewa ka miƙe da hannunka haka ko kuma ka miƙe da hannunka haka. Idan ka yi zaman tahiya ai zaman ai kai sujjada ka taso tsakanin sujjada da sujjada kana iya yin haka, amma idan zaman tahiya ne ba a yin haka, dole sai ka sauka ka zauna akan kafarka ta haguna. Idan kuma raka'a ta biyu to dole ya zamo a na farko za ka yi haka yana dauka, a na biyu kuma za ka shigar da wannan haka, kamar sallar azhar magriba da kuma isha'i kenan ko azhar la'asar, sai a sauke a zauna haka. Wannan zama muka ce ana yin sa ina tsakanin sujjada da sujjada, amma in dai an zo wajen tahiya ba a yin irin wannan zama din. Wayannan abubuwa da ina ga suna daga cikin abin da nake ga yana da muhimmanci ya zama mun dan kara rabba kan bakansu. Akwai mamaki kwarai da gaske, akwai mamaki kwarai da gaske, kana kiran kanka ahlus sunna, wai ka zo kana ce malamai sun yi sabani akan sadal ko kabad, wasu malaman ne suka yi wannan sabanin, ka kame kirji ko ka sake, mun fada muna maimaitawa sau ɗaya ba a taba samun manzon Allah yayi sallah hannunsa a sake ba, to dan me zaka zo kana ce bar malamai sun yi sabani, wannan sabani ina ruwan mu da shi mu kawai haka manzon Allah yayi kuma haka zamu yi shikenan, anan muka tsaya. Rashin kulawa da wayancin rukunai, wallahi mutum na iya ganin kamar yayi sallah amma ya zama akwai matsala a filin kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci, sai wani bawan Allah ya zo yayi sallah, sai ya je ya gaida manzon Allah, manzon Allah ya amsa wa alaikum assalam, sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ba kai sallah ba, kai sallah ba har yanzu. mutumin yaje ya sake yin sallah ya dawo ya sake gaida manzon Allah ma za a ce ko ma kai sallah har yanzu baka yi sallah ba yanzu in wani wasa sai baka zaka ji to he kace su ne masu karwa to mai wanda yake ba da sayi ne yayi stamp a je a karba shi yayi wannan bayani ya sake zuwa ya koma karo na uku annabi ya sake ce ko ma kai sallah har yanzu baka yi sallah ba dan Allah in ka tsaya kana asesin din mutane yanzu mutun nawa ne ba sallah suke yi ba karshe yace wallazi ba saka bil haqqi ila husna salatan ghayraha wallahi ina rantsuwa da wanda ya aika ka da gaskiya ba zan iya sallar da tafi wannan kiyo ba karantar da ni yadda ake sallah to daga ranar sai kai karantar da shi idan ka tsaya zuwa ga sallah na farko ka kiyota alwala ka zo ka tsaya ka fuskanci ala kibla sai kai kabbara sai ka karanta wanda ya sauka maka daga alqur'ani sai kai ruku'u ka daidaita a cikin ruku'u sai ka miƙe har sai bayan ka ya sake tsayawa kowace gaba ta koma position dinta sai ka tafi zuwa ga sujjada ka daidaita a cikin sujjada sai ka taso ka daidaita a zaman sai ka koma da ya masa raka a guda sai ya ce summa fa'al zalika fi salatika hakan zaka yi a cikin sallanka gaba daya wannan malami suna kira hadisin hadithu al-musi' salatuhu sallan mutumin nan dake muna na sallan sa ya muna na ta sai annabi ya koyar da shi yadda ake to idan ka tsaya wajen bayanan farilla sunna mustahabbi kuma to yawanci malamai sun dauka duk abin da annabi ya koyar da shi anan su ne farilla abinda kaga bai fito a wannan hadisin ba to ba farilla bane idan a wannan layin kake amma dai mu yanzu in zamu je kasuwa duk inda za a samu riba baba wasa to wallahi ba ma zo sallah bai wasa ba duk inda za a samu lada sai mun je wajen in dai annabi yayi to muna nan a wajen farilla ne sunna ne mustahabbi ne hujjar mu kawai annabi yayi kuma wannan ita ce kaunar da zamu nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman su yi adalci wa mutane kar ka je ka dora mutane akan son manzon Allah na baki amma ayyukanka gaba daya sun saba wa manzon Allah ai hakuri jama'a dole wasu lokuta sai mun tabo wasu wajejen yanzu dan Allah a duniya gaba daya suwa suke tashi su koyar da yadda ake sallah a aikace su ce manzon Allah haka yayi wallahi ba alfani ba mu ne suwaye suke saka littafin Allah Qur'ani ko su sa hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi suke karantarwa a masallatan su suwaye duk lokacin da in za su baka fatawa za su ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce duk da haka a ce ba ma son manzon Allah amma na adalci sai su je su sa littafin da bai da alaka da qala Allahu qala rasulullahi sai ta tsoniyoyi da labarai kawai amma hakan sun dora su akan tsoron aya akan son manzon Allah kuma wallahi daliban suna shirye su so manzon Allah inda za a nuna musu shi da gaske wallahi za su bi amma malaman sun haince su ba za ka taba jin suna magana akan tarbiyya ba ba za ka taba jin suna magana akan abubuwa na a gyara a yi yadda manzon Allah yayi ba amma hakan su ne masoya manzon Allah a gaskiya dai sai mu ce da ƴan uwa da muke samun dama mu karantar mu ji tsoron Allah mu karantar yadda ya dace yanzu da kuka zauna kuke sauraro na wallahi inda zance na nake faɗa ba za ku saurare ni haka ba kuna kyautata mun zato ne zan faɗi gaskiya har yasa kuke sauraro kuma har muke fatan hakan yayi tasiri a jikin mu gaba daya to ran da aka ce na waye gari na ce ku yi kaza ba Allah ya ce ba ba annabi ya ce kuma na san haka kana jin a filin kiyama mutum ba zai shiga uku ba ibnu al-qayyim Allah ya masa rahama yayi littafi ce ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin idan an ce al muwaqqi da wanda suke sayinin to sai littafi ce ilamul muwaqqi'ina sanar da masu yin sayinin ar rabbil alamin a madadin ubangijin talikai yanzu duk lokacin da nace ku yi kaza ya halatta ina sayinin ne a madadin Allah ku bar kaza ya haramta ina sayinin ne a madadin Allah idan son zuciya ta shiga me za ku mun a lahira wallahi ba abinda za ku iya mun karaka dole mai da'awa ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya faɗi abin da yake shine gaskiya tsakaninsa da Allah idan an samu kuskure a matsayinsa na dan adam ba da gangan yayi ba Allah ya sani da na faɗo maganar Ibnu al-Qayyim sai nayi sha'awan wasu abubuwa guda biyu dan tsokaci akan su daga ciki wajen sujjada da hannu ake fara tafiya ko da gwiwa da saura ina da hannu ake fara tafiya ko da gwiwa ana tafiya da hannu wannan shine dalilai suka fi goyon baya amma Ibnu al-Qayyim ya ce a tunda annabi ya ce ka saba wa raƙumi sai ce to shi raƙumi yana tafiya ne da hannunsa kai kuma sai ka je da gwiwa yayi maganganu a cikin littafin nan mai albarka Zadul Ma'ad fi hadi khair al-anam ibad amma kuma ya faɗi wasu abubuwan da gaskiyar magana ya kore abubuwan da kuma akwai su ya ce ba kaza a larabci ba kaza a kaza ba kaza a kaza amma kuma daga baya yan diddiga sun zo sun ce lalle akwai waɗannan abubuwa da saboda kaga dole zamu bashi uzuri amma yan kana neman wanda ya iya kawo dalilai yayi kaza yayi kaza yayi kaza akan fara zuwa da gwiwa ina gaba ka masa saboda Allah ya bashi baiwa in ya saka a gaba sai ya kai ka bango kuma in ya kawo shari'a yace kaza halal ne in ya rika kawo dalilai sai ka gamsu halal din ne amma idan ya canza ra'ayi kuma yace haram ne in ya sake kawo dalilai wallahi sai ka gamsu rariyar da zaka mallaka ya zama ka ja da Ibnul Qayyim ba su da sauki to ya kawo wannan bayani amma duk wanda ya san tarihin Zadul Ma'ad kuma nan ma zai bada uzuri tafiya ya zuwa Saudiya lokacin ana tafiya a jaki ne a kafa ne menene ya kama hanya kawai yace to da mai tafiya ban zafar mu dan rubuta guzurin lahira a lokacin ofhed yayi littafin gaba daya amma ka je ka dauki littafin ka ga abubuwan da ke ciki to ina ga wannan babin sai mu ce idan mutum ya duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na mama Nasiruddin Albani zai ga cewa ya kawo dalilai da hujjoji tare da kuma dan raddi ma wancan magana cewa lalle fara zuwa da hannun shi yafi dacewa sannan haka nan kuma wajen karatu wanda wannan yafi safan sallah ta nafila da kai raka'o'i masu yawa da kuma kai yan kadan da karatu mai tsawo wanne fi yanzu misali mu dauka dukan mu kowa zai yi minti 30 yana sallah sai ka zo ka ce raka'a biyu zaka yi a minti 30 din shi kuma sai ya ce a shi kan zai raka'a 15 kowace minti biyu wai fi wala da tunku mai tsawon karatu wato amma idan ya zo sai ya ce maka wani bawan Allah ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ce ya mar wani abu sai annabi ya ce roka abin da kake so sai ya ce ka roka min Allah in zama makwabcinka a gidan aljanna ya ce kai ba wani abun ba kuwa ya ce ni dai abin da nake so kenan in zama makwabcinka a gidan aljanna annabi ya ce fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud in kana so ka zama makwabci ya taimake ni akan kanka da yawan sujjada yanzu ya nuna yawan sujjada fi kenan haka ne to amma idan aka dawo kuma wajen karatu shi ma idan aka duba sai a ga lokacin da kake zai kake karatu na farko alqur'ani ya du harafi ne kana da lada 10 sannan kuma nauyin karatu sai Ibnul Qayyim ke kwatanta shi da wanda yayi kadan yana tadabburi da wanda yayi da yawa baya tadabburi su ma sun sha bamban idan ka tsaya a cikin minti 30 ka karanta abin da bai wuce shafi daya ba amma duk ma'anar da ke ciki kana hararo su kuma kana jin abin a jikinka da kuma wanda ya zo ya karanta izo guda a wannan minti 30 din wani wani wancan mai shafi ɗayan ya fi saboda mai sa misali mai sauƙi zan muku ka je ka yi sallah duk raka'o'in da ka ga dama za a biya ka da naira naira har guda 100 kowane harafi daya za ka iya samun ka yi guda 100 naira 100 sau 100 nawa kenan 10,000 sai aka ce to kai ka je ka yi guda 5 kawai za a biya ka dala 1 ko dala 2 dala 2 guda nawa guda 10 madadin guda 100 nan sai aka baka dala 20 ya dala 20 suke da naira 10,000 to ala ayyati hal wannan ina ga wata dan zamu muhadara musamman akan karatun alqur'ani din nan wanda yana da matukar muhimmanci tunda akwai daliban qur'ani ina so da yan haska mana cewa yin karatun Qur'ani cikin nutsuwa da tadabburi yana da muhimmanci musamman a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba kuma amma irin sallah shafshaf kai ka gama din nan da Allah wannan saurin ba inda zai kai ka ai karatu mai kyau ai sujjada mai kyau ai ruku'u mai kyau duk abin da za a yi kuma in dai an ce annabi yayi kai kokari kai shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga daidai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu to mai tafsiri kuma yau ya koma dai fikihu kamar yadda na ce sai ai hakuri insha Allah wani sati sai mu daura alladhina yu'minuna bil ghaibi na'am وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته
أقدم فيه الرب cikin ruku'u ba a yi sai dai mu ce addu'a din ka san malamai suna cewa akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala yanzu irin su subhana rabbiyal azim da muke fada ya addu'a ce subhana rabbiyal a'la addu'o'i ne subuhun quddusur rabbul malaikatu waru duk addu'o'i ne subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli addu'o'i ne to irin wannan zaka yin su a ruku'u wanda suka tabbata a sunna to amma addu'a na Allah ka bamu kaza Allah ka mana kaza kuma ba a yin su a ruku'u wannan a wajen sujuda ake yin su shi cikin ruku'u kan sai dai kai azkar din da suka tabbata kai subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko rasul subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir amma a cikin sujada kana iya roƙon Allah ka ban 5 credit Allah ka sa an samu karin albashi na Allah ka sa yarinyan nan ta aure ni Allah duk bukatunka anan kan kana iya fadansa a cikin sujada wannan ba matsala insha Allah Allah ya sa mu dace
wannan ba za a faɗa cikin ruku'u ba sai dai a cikin sujada za a iya amma ruku'u ba za a faɗa ba kuma ka san wannan yana da to abubuwan suna da yawa ne akwai abin da ake cewa run number ko sau da yawa za ka ji koda idan an inda sallah ana indawa sai ka ji wani ya ɗebo maka wasu abubuwa ko yadda ka faɗa a cikin ruku'u sai ka ji ya ɗebo asalinsu addu'o'i ne amma kuma run number ne asalinsu nambobi ne amma ba za ka yi clicking ka bude inda ake son ba ba haka manzon Allah ya ce ba ka je shiga bandaki an ce ka ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khabaith sai ka ce Allahumma aftahli abwaaba rahmatika ba zai bude ba ka zo shiga masallaci Allahumma aftahli abwaaba rahmatika haka sunna tace sai ka je ka ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi run number ne wannan to cikin ruku'u akwai abin da aka ce ayi cikin sujudu akwai abin da aka ce kai idan kana tunanin zaka yi ba wanda aka ce ba a karba dan Allah ka je kai mission din number da ATM ka dinga kudin su fito to wallahi wancan ma ba za a karba ba wallahi wana kokonto to dai irin wayannan abubuwa suna da dan abin nan da yawa amma dai da Allah mu yi kokari mu lazumci malaman sunna ko mu fahimce shi yadda ake yin sa a sunnance mu yi kokarin tabbaka wanda muka fahimci malaman su ne suka cuce su mu sa su a jikin mu dan fahimtar da su da uslubin da ya dace wanda muka fahimci kuma son zuciyar ne to in za mu ya sai mu taimake su da addu'a da dai abin da duke dace da su insha Allah Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته